Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana shan hanci lafiya. Mahmud Dalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 13 ga watan Satumba shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji sharhi daga masana kan yadda girgizar ƙasa ke aukuwa yayin da ƙasar Morocco adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan iftila'i ya dace 3000.
To dai girgizar ƙasa tana daga cikin mutsa annoba da take faruwa a duniya. Sai dai kasancewar ita wannan girgizar ƙasa tana faruwa ne daga cikin ƙarƙashin ƙasa ba kamar ambaliyar ruwa da sauransu ba.
Sannan a ƙasar Libya masu ayyukan ceto suna can suna neman aƙalla mutum 10,000 da suka ɓace bayan iftila'in ambaliyar ruwa wacce ta afkawa wani yankin ƙasar. Za ku ji tattaunawa da wata da lamarin ya rutsa da ita. Muna kuma tafa da shirin ciwon ya mace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar mana da kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Morocco ya ƙaru zuwa sama da mutane 2,900 bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 6.8 a ma'auni ta jijjiga dogayen tsaunukan Atlas Al-Kabir da ke kudu maso yammacin birnin Marrakesh a ranar Juma'a. Fiye kuma da mutane 5,000 ne aka ba da rahoton sun samu raunuka, adadin da ya ninka wanda aka bayar tun da farko. Yawancin waɗanda suka tsira da rayukansu suna korafin rashin samun agaji daga gwamnatin Morocco. Wannan girgizar ƙasar ita ce mafi muni da ta taɓa faruwa a wannan ƙasa ta arewacin Afirka a tsawon shekaru sama da 60. Bayan shafa dare 4 suna fama da ƙurar girgizar ƙasar, mutanen yankin da suka rasa matsuguni sun fusata da yadda ake kawo musu ɗaukin gaggawa. Ba su samu tallafin gwamnati ba, sun ce idan ba don abinci da barguna da baki masu wucewa ke ba su ba da ba su da komai. Kimanin mutane 10,000 ne aka bayar da rahoton ɓacewarsu, sannan sama da 2,000 aka tabbatar da mutuwarsu a birnin Derna da ke gabashin ƙasar Libya bayan da mummunan ambaliyar ruwa ta mayar da ɗaukacin unguwanni baraguzai da taɓo. A ranar Lahadin da ta wuce, mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Daniel ta mamaye Derna da ruwan sama na milimita 440 a cewar Carson Hostin, masanin yanayi a jami'ar Leipzig. Madatsun ruwa sun fashe, ambaliyar ruwa ta karya makarin ruwan. Nan da nan manyan titunan birnin suka zama koguna, sannan ruwa ya yi awon gaba da motoci tamkar kwale-kwale. Wani hoton bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta ya nuna tituna sun koma koguna a Derna da Benghazi, Sousse, Al-Bayad da kuma Al-Marj. A ranar Talata sama da kwana 1.5 bayan ambaliyar ruwa ta farko, agaji daga waje ya sami isa birnin mai mutane 89,000. A cikin wannan sa'a mai wahala, Amurka ta aika da kudaden gaggawa ga kungiyoyin agaji tare da haɗin kai da hukumomin Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya don ba da ƙarin tallafi, inji shugaba Joe Biden a cikin wata sanarwa a ranar Talata. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tunan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma bari mu duba batun girgizar ƙasa da ke faruwa a wasu sassan duniya. Bayan da aka samu iftila'in girgizar ƙasa a Morocco, masana na ci gaba da sharhi kan yadda wannan al'amari ke faruwa wanda ya fi shafar wasu yankunan duniya. Farfesa Adnan Abdulhamid, malami ne a sashen nazarin ilimin zubin ƙasa ko kuma geography a Jami'ar Bayero da ke Kano, ya kuma yi wa Baraka Bashir ƙarin haske kan yadda girgizar ƙasa ke faruwa.
To dai girgizar ƙasa tana daga cikin wasu annoba da take faruwa a duniya. Sai dai kasantuwar ita wannan girgizar ƙasa tana faruwa ne daga cikin ƙarƙashin ƙasa ba kamar ambaliyar ruwa da sauransu ba. A cikin ƙarƙashin ƙasa Allah ya halicci wasu kamar kasake haka kasko wato wanda suke motsawa a junan su karkashin kasa to wayannan kasaken sai zamanto idan suna kan wani abu ne kamar ba kan tsandauri suke ba suna kan abu ne dan laushi to kasantuwar su ainihin su abu ne masu masu tauri sai suka kasance wani lokacin akan sama idan wannan ainihin abin na kasa wannan abin da yake kamar ruwan tabo na kasa ya hadu da juna to sai zamanto ya bankara su sai zamanto su tsage to tsagewar su sai su girgiza lokacin da suka tsage to girgizawar su shike kawo ainihin girgiza kasar kuma wayannan kasaken an fi samun su a wasu wurare inda yake da duwatsu kamar kasashen da suke gefen misali in ta dauki Afirka misali kamar karshen Afirka ta arewa wadda ake kira da North Africa to akwai wani dutse da ya tafi tun daga farkon kasar Ethiopia ya tafi har can karshen Afirka din ta bangaren yamma to wayannan ya keta kasashe masu yawa kamar Morocco kamar Tunisia Algeria da bangaren arewacin Egypt to wayannan kasashen sai zamanto suna daga cikin wuraren da ake samun girgiza kasa a duniya kwanan nan kuma cikin Africa akwai wurare irin su kamar Mozambique kamar nan cikin Africa za a iya samu a kasashe irin su kamar ko da cikin Nigeria ne kamar Adamawa da shauran su to inda dai suke da duwatsu na aka fi samun wannan annoba ta girgiza kasa
Profesa Adnan Abdulhamid malami kenan a sashen nazarin ilimin zubin kasa ko kuma geography a Jami'ar Bayero dake Kano a Najeriya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar
rundunar sojan Ukraine ta ce ta saka kwato da kalinta ce mai da iskar gas a tekun Bahar al-Aswad daga hannun Rasha inda ta bayyana nasarar da aka samu a matsayin wani muhimmin mataki na sake dawo da yankin Crimea har ila yau mayakan Ukraine sun samu gagarumin ci gaba wajen kwato Bakhmut birnin da Rasha ta yi wa kawanya a watan Mai da ya gabata tun lokacin da ta kwace waɗannan dakali na kan ruwa a shekarar 2015 Rasha ta yi amfani da su a matsayin wuraren kai hari ga jiragen sojoji masu saukar ungulu sansanonin soji da kuma wurin harba makami mai linzami mai cin dogon zango a tarihi Rasha ta harba makami mai linzami kan jiragen dakon kaya da ke jigila hatsi da sauran muhimman kayayyaki zuwa Ukraine ma'aikatar leken asirin sojan Ukraine ta ce an hana Rasha cikakken iko da ruwan tekun Bahar al-Aswad kuma wannan ya sa Ukraine ta cimma matakai na kusa da sake dawo da yankin Crimea daga ƙarshe kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy ya sanar a ranar Talata cewa ‘yan majalisar wakilai za su fara binciken duba yiwuwar tsige shugaba Joe Biden don faɗaɗa bincike kan zargin da ake yi wa shugaban na amfana da harkokin kasuwancin ɗansa Hunter a ƙasashen ƙetare. Waɗannan zarge-zargen sun nuna ɗabi’ar rashawa abinda McCarthy ya faɗa wa manema labarai kenan. Mun gano cewa shugaba Biden ya yi wa jama'ar Amurka ƙarya game da abin da ya sani kan mu'amalar kasuwancin iyalinsa na ƙasashen waje. Waɗanda suka shaida lamarin sun faɗa cewa an yi waya da shi lokuta da yawa kuma an tattauna da shi. A cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Talata da majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat Jerry Nadler, wanda mamba ne a kwamitin shari'a na majalisa. Ya ce ‘yan majalisar wakilai na jam’iyyar Republican sun kasa bayyana takamaiman tuhuma kan shugaba Joe Biden, saboda babu wani dalili na ƙaddamar da wannan abin da suke kira bincike.
gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙasar Libya masu ayyukan ceto na can suna ƙoƙarin neman mutum aƙalla 10,000 da suka bata bayan wata mummunar ambaliyar ruwa da ta auku a yankin Dana da ke gabar teku a ƙasar Libya wacce ke arewacin nahiyar Afirka. Hakan na faruwa ne yayin da hukumomin ƙasar suka tabbatar da mutuwar mutum sama da 2,000. Abokin aikinmu na sashin Ingilishi Hasuna Baishu ya zanta da Fatima Balha mazauniyar yankin na Darna. Kamar da za ku ji a fassarar kalamansu da Baba Yakubu Makere da Aisha Ma'azu suka yi mana.
In tell me about the extent of the damage.
Ko za ki iya faɗa min irin barnar da ambaliyar ta yi a ciki da wajen birnin?
The major damage was to the center of the city.
To tashi yin barna a tsakiyar birnin. Kuma ya tafi duk gine-gine sun rushe sun burwa. Ambaliyar ta share komai zuwa cikin teku. Ba ma ganin gini ko ɗaya. Babu gini a wurin. Akwai wata guguna a wurin tana zaune a nan amma bamu gano ta ba, bamu gano ƴaƴanta ba, sannan bamu gano gawarwakin su.
None of their bodies, none.
Have you received any immediate assistance or support?
To kin samu wani taimakon gaggawa ko wata gudunmuwa daga hukumomin cikin gida ko kuma kungiyoyin jin kai?
At night, 2 days ago, there was no help.
A cikin dare kwanaki biyu da suka wuce babu wani taimako, fararen hula ne kawai, kuma mun dau ji ne, mun je hayaniya da ƙarfi a lokacin da madatsar ruwa ta farko ta fashe, lokacin kenan da guguwar farko ta kada. A wannan lokaci ne kuma ruwan sama ya ƙara yawan ruwan da ke cikin dam din. Akwai mutane da dama da suka tsere a lokacin da madatsar ruwa ta farko ta fashe. Kana mutum ɗaya ya jikkata, akwai kuma kawuna da shi ma ya arce. Kamar yadda na faɗa, labarin shi ne lokacin da ginin farko ya ruguje. To nan ne kungiyar Red Crescent ta ƙasa da ƙasa ta yi ƙoƙarin taimakawa.
How can individuals or organizations outside
the koyaye mutum ko kungiya daga wajen yankin zai iya bada taimako gare ki da ma wasu mutane a wannan mawuyacin lokaci?
The help we need most right now is probably for those who are in the school.
Taimakon da muke bukata yanzu shine wanda za a bi waɗanda ke cikin makaranta da waɗanda suka tsira da waɗanda suka rasa iyalansu da gidajensu. Kowane gida na ɗauke da iyali ɗaya ko biyu a ciki. Yanzu kuma makarantun sun cika. Akwai makarantu biyu a kusa da ni kuma dukkaninsu sun cika makil. Kuma ka san mutane na neman taimako na kayan jin kai da abinci.
There is no route like we if we want to go we probably will.
Fassarar kalaman Fatima Balha kenan, wata mazauniyar yankin Darna da ambaliyar ruwa ta auku a ƙasar Libya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,931,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka.
Come on.
yanzu kuma ga shirin ciwon ɗa mace.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ɗa mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon jiya, inda aka ne shirin ta karkata kan damar da aka baiwa mata a gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu, wanda baiwa mata kaso 25 cikin mukamman ministoci sanda ya fuskanci dan tattaro. A makon da ya gabata mun karbi bakuncin malama Ummul Khairi Abdulmumin Iliyasu, mai fafutukar kare yancin mata kuma malamar makaranta, da kuma malaman Fatima Muhammad Bature, yar siyasa kuma yar kasuwa daga jihar Kano. To a makon da ya gabata lokaci ya ci mana a daidai sa'ar da malama Fatima take cewa
TikTok din yana cutar da mutane ko musulmi ba. Yasa kuma da muke magana nan cikin miki haske ne ga wasu wanda yake da irin ra'ayin shiga irin wannan abin. Kina san yanda zai rayuwar shi ba ana kakan social life ɗinka ba, amma ka san yaya za ka yi ka a ina za ka yi. Kana da sha'awar ka yi posting ne, me za ka yi posting? Kanka kake da sha'awar ka posta a wanne irin yanayi za ka tura wa kanka? Magana gaskiya wai a ce dan ba ta da aure ba za a ba ta mukami ba, wannan ba magana ba ce da yanzu.
To daga nan za mu dura a yau. To malama Ummul Khairi, kina cikin bayani a game da irin siffar yadda ake yi mutum gyara mai tasiri.
Ma'ana wannan abin da kika yi mata zai sa ta gyara ba, saboda sun yi abin a bigiren da bai dace ba. Da a ce sun gyara ta ne a wani guri daban, ba ta hanyar hana ta wani abu da zai zama mai amfani a wajenta ba, za ta iya ɗaukan gyaransu. Kuma abin sai su zama na aiki na kalla kamar har ma da cikin sai da kusan dimmacin mutum. Ba a guda a ce har sai ka tafi gurin da za a yi screening din ga sai takarda ya fito cewar an fasa barka, kuma ta tabbatar an san cewa za a fasa da tun fice wajen. Sai yana ganin ya ce da a dakatar da ita tun ta je wajen har sai da ta je wajen ba. Haka shin da aka ba aka ce an ba da sunan abun kuma yayi magana mu dressing din ha sai da aka zo aka ce an da sunan ta tukuna aka fara ba ta da aure ba ta dressing mun yau kaza kaza kaza. To inda yana ganin da ya dace shi ne kamar yadda na faɗa a baya ko a dukkan da a cikin da aka ba Maryam, bai kamata a kawo wannan a wannan digiran ba, domin duka masu korafin da sun gaɗe suna ganin Maryam a wannan tsari kuma ba su taɓa ɗaukar mataki a kai ba.
To malama Fatima,
shi mulki mulkin da za ka ja al'umma ba wasan yara ba ne ba, kuma yadda mulkin yi wasu jawabai daga bakin tsohon gwamnan jihar Kano da yake magana na cewa ba ta da wani working experience in yanzu ko ce ta yi karatu har ta yi digiri ta ɗaya na yi digiri ta biyu, to amma ba ta da wani working experience. Kuma ta riƙe wasu makamai da ya kamata a ce za ta iya ta riƙe matakin minista lokaci ɗaya ba, wannan ma riƙe ne da lihiri. Amma kuma mutum sai ka ba shi dama ka gani abin da ba zaben ka aka yi ba na da ka aka yi. Idan aka baka dama aka baka shekara ɗaya aka ga ba wani abu da kai yake functioning daga office ɗinka, kuna da dama da za ku iya zuwa ku sai a sauke mutum a sauke shi a ba wanda zai iya participating a ciki. Mutane nawa ne da suka bari jama'a gani a Nigeria ba kuma Allah ita. Sannan kuma da mutanenmu 'yan arewacin Najeriya, arewacin Najeriya musamman Kano, Kano garina ne ba ina a gefen ɗin Kano gani ba, ba mu tsaya a junanmu farin cikin abin da isa nema a gida. Lokacin da aka fara cewa an ba Maryam Shehu minista, daga gida aka fara zagi.
In kika ce gida, me kike nufi?
Daga jihar sa aka fara zagi ba. Da kai da Maryam Shehu a naɗa ta, ai an naɗa wasu mata daga wasu jihohi kamar Kaduna da wani state ne, har sun dai tun yi screening, tun yi fashin kafin aka zo aka sanar ma da Maryam Shatibin amma ba ka taba jin wasu daga yankin Kaduna ba ka taba jin wani ya fito daga Kaduna ya ce yayi a yankin din ka ba amma mu da karami da aka ce an ba Maryam Shatibin minista kudin wani kanda din ta wani account din da sai da aka ba aka dadda kofar din ta aka yadawa yar social media ce yar fim ce kawayen yan fim ne ka
Kuna dawo gare ki malama Ummul Khairi. Abin so ki baiwa matasa musamman da suke da muradin tsayawa takara ko kuma shiga harkokin siyasa daga maza har mata ma aka ce idan gamin dan uwanka ya kama da wuta kai kokari ka shafa wa naka ruwa.
Shawara da zan bayar shine ni a tunanina idan mutum zai gyara kalle shi domin wani da rubi duk wanda ya shagara kuskure kar ya gyara dan abin da ya faru da Maryam ya gyara domin gyaran ya dace sannan yana da tsarawa aiki ba kuma sai yana bata ba kuma duk da an shirye sunan a matsayin minista aka musu mutum na appointment wannan ya shiwa Maryam ta yi wani abu da ya gina kanta har ta aka aini a tsara ne kuma ta cancin shugaban tsayi wannan ya isa a nuna wa mutum to kai kokari ka gina kanka sa wani bigire mai amfani wanda za a san ka da shi da zai sa har a zo tunanin wani abu a ce ai wani yana kaman cece ne da abu kaza bari mu yi shi a banin zama da matasa suke yanzu a ita bangar siyasa wanda shi kanshi wanda kake wa bangar ba zai ma tira da kai ba
malama Fatima
duk abin da za ka yi ka rika watsi ne zai zo ya ga hali yanzu ita Maryam ga samu gare shi ne bisa ne
abun da ya ki daukan hankali na ma tsarin yadda muke gudanar da demokradiyyar mu idan mutum ya bada gudunmawa shine ake bashi wani abu
kaman yanda muka ga Maryam ta ya bada gudunmawa wajen campaign din dana Ahmadu Tinubu gaskiya alamu ne nuna mai cewa ita da Samaria ta yi nauyin wannan campaign din ba saboda ita ba tana da alakan ma contact na na wani campaign ita state government ta ce wa IC saboda da former governor sai a yi kana commissioner shi kuma ba wani tsayawa za ta ta jajar ce ta yi campaign kamar yadda Maryam din ta yi campaign ba
an sha gangamin yakin neman zaɓe ana yi da mata sai dai kuma idan aka zo sai a watsar da su duk da cewa za mu iya cewa wannan akwai dan bambanci kaɗan amma sai zama kamar tamkar an amince an tafi da ita ne a irin kallon da ake mata domin irin korafin da mutane suke yar social media ce tana sa kaya kaza to don haka kenan aka yi tafiyar gangamin neman zabe da ita to wannan daga ƙarshe wace irin kira za ki yi wa yan siyasa in uwanku
kafin in fara kira ga yan siyasa ina son zan yi kira ga mutanen gari saboda a arewacin Najeriya an aka ce mace yan siyasa ce kallon ta ake kamar mata yar iska ce ko iyayenta ba su san mutuncin ta ba ko kuma ita ba ta san mutuncin kanta ba shi idan aka ce siyasa wuri ne na yaki da kamar ka fito jihadi ne da ka fito ka yaki ma al'umma ne wani abin ba dan kanka kake yi ba dan al'umma kake yi in muka tsaya muka duba Maryam Shehu ta babbaye ka fito mawa saboda idan zai iya tunawa akwai lokacin da kai leading din wani protest da aka yi na ɗaliban da aka tasu wani strike wajen wata takwas ba ma a kalli ɗalibai ba ina jin ita ce leading din wannan manya da aka yi to kin ga a cikin ka ba wa ɗaliban gudunmawa ka ba wa izini gudunmawa don da kuma sauran abubuwa da ta ci da kake gani na alkhairi a gurare daban-daban to mutane kuma mun san da irin wannan abubuwan amma kuma sai da mana cewa wannan mutumin da muka san yana irin wannan saboda abin alkhairi ya same shi kuma shi za mu caccaka sannan su don yi gaba da a arewacin Najeriya aka ce masa ce a abu sai su ga yadda kika san ma wanda ita masance a kan abu za ta jawo mun abin kamar ya yi saƙo mu wanda ba sa ɗauko tarihin zamanin annabin da suke tunanin su musulmai ne ana cikin musulunci ba sa karanta tarihin lokacin annabi ya ce gudunmawa mata suka bayar a zamanin shi kuma wanda shi ma gudun mawa ya ba shi wannan abu ya kara ba shi kuma da kankan duwa mutanen mu na farko su cikin cutar in mace ta fito takara sai a ce mace ce
misalin duka-duka abinda shirin ciwon kyamaci na wannan makon ya kunsa kenan kuma karshen wannan tattaunawar idan Allah ya kai mu zuwa makon gobe za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin nan malama Umar Khairu Abdulmumin Iliyansu da malama Fatima Muhammad Bature sai Solomon Abu Dedede ta mana sauti ni Aisha Mu'azzu nake cewa tara a shiri na gaba
yanzu kuma sai sharhin jaridin ƙasar Kamaru
jami'in nan wannan wannan makon ne dai da jaridan Libadiyan ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta bayyana mana cewa yanzu haka da yi muratin kasar Jamhuriyar Kamaru tana kokarin ganin cewa ta cimma burinta wanda ya inganta manyan ayyuka a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai jaridar Le Message ta kasar Kamaru anda ita kuma cewa ta yi muratin kasar Jamhuriyar Kamaru ta mai da hankalin ta ne wajen inganta manyan hanyoyin kasar na yadda za ta kammala gina su wanda aka fara tun shekaru biyar da suka gabata shugaban kasar Kamaru Musa Folbiya ya yi ikirarin cewa dole ne ya ga cewa an cimma buri wajen kammala waɗannan manyan ayyukan sai kuma jaridar Kalara anda ita kuma ta ce yanzu dai a can bangaren yan awalan kasar Jamhuriyar Kamaru yanzu dai komai yana kankama a yayin da ake ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a wannan bangaren da karuntsaron kasar Jamhuriyar Kamaru suna samun nasara akan yan aware wanda suke dauke da bindiga a wannan bangaren jaridar Imitation kuma ta ce yanzu dai hankali yana karkata ne kan yadda dalibai za su koma makarantunsu bayan sun kwashe kusan watanni uku suna hutawa yanzu iyaye da kuma gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru suna ta fama ne suka ce sun cimma burinsu wajen tabbatar da komawa yaran makarantun nasu za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Afrin Media anda ita kuma ta ce a yanzu haka dai shugaba Folbiya na kasar Jamhuriyar Kamaru yana kasashen ƙetare domin neman lafiyarsa shugaban wanda yake da sama da shekaru 90 a duniya kuma ya kwashe sama shekaru 40 yana bayan da mulki a kasar Jamhuriyar Kamaru mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
duka kuma gargare shirin ga labaran duniya a takeice
adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Morocco ya ƙaru zuwa sama da mutane 2,900 bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 6.8 a ma'auni ta jijjiga dogayen tsaunukan Atlas Al-Kabir da ke kudu maso yammacin birnin Marrakesh a ranar Juma'a. Fiye kuma da mutane 5,000 ne aka ba da rahoton sun samu raunuka adadin da ya ninka wanda aka bayar tun da farko. Yawancin waɗanda suka tsira da rayukansu suna korafin rashin samun agaji daga gwamnatin Morocco. Kimanin mutane 10,000 ne aka bayar da rahoton ɓacewarsu sannan sama da 2,000 aka tabbatar da mutuwarsu a birnin Darna da ke gabashin ƙasar Libya bayan da mummunan ambaliyar ruwa ta mayar da ɗaukacin unguwanni baraguzai da taɓo. A ranar Lahadin da ta wuce mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Daniel ta mamaye Darna da ruwan sama na milimita 440 a cewa Karsten Hostin masanin yanayi a jami'ar Leipzig.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Kada manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya lekawa shafukanmu na Facebook, X ko kuma Twitter da Instagram domin samun labarai da dumdumunsu. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalu nake cewa a wani lafiya.